يا حبيبنا مولانا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة. منا جدد غودير مغ الله ما يقوم يقومي منا غود مسد البركة ترى يورمو يكام وانا رانا ويتم بالألكيري رانا الجمعة وان ده تكفوتنا جوات انتقص هجرة في أيام هلتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا تدبوليا ده ليفدو da 47 wanda zo daidai da 23 ga watan 1 haifar annabi sa dan maryam shekara 2026 muna roƙon Allah alkhairi ne wannan rana Allah ka hada mu da shi muna miƙa godiyar mu ga Allah muna gode masa da ya shirye da mu akan wannan addini na musulunci ba mu kasance za mu shiru ba ba dan Allah ya shirye da mu tsira da amincin Allah su tabbata kan fiyayen halitta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam cikamakon annabawa shugaba na manzanni shine wanda falala da tsira da aminci suka tabbata a gare shi shi ya isar da sako mana ya isar da amana mana mafi alkhairin isarwa ya isar da sakon sa ya kyautata isarwar tsira da aminci tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da zuriyarsa da matayensa gaba daya bayan Allah mu ji tsoron Allah wanda ya halicce mu ba don komai ba don mu bauta masa kuma koda yaushe ana ta tuna mana Allah da kansa yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada wanda ya mutu a cikin ku face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah miƙa wuya ga Allah shine ka bi umarnin Allah duk abin da aka umarce ka ka bi shi ka aikata duk abin da aka hane ka ka hanu sannan ka yadda ka biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya shine biyayya sa gaskata dukkan labarin da ya bayar bin umarnin sa da kuma nesanta duk abun da ya fada yayi hani a kansa yayi tsaba a kansa a nesance shi sannan kada a bautata wa Allah sai da abun da ya shar'anta bayan haka yace kada wani yace kira al'ummar musulmi gaba daya yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam wanda ya halicci matarsa a jikinsa annabi Adam an halicce shi daga ƙasa mala'iku an halicce su daga haske shedan an halicce shi daga gwarwashin wuta Allah ya halittunsa duk wannan lokacin da mala'ikun da shedan duk sun riga halitta daga baya aka halicci annabi Adam Allah da kansa ya ce cewa zai sanya kalifansa a bayan ƙasa wanda zai mai duk wasu abubuwa kuma Allah ya ce makasudin halittar mu mu bauta masa to ku tuna tun wannan lokacin ku duba da Allah ya zai halitti annabi Adam sai yake cewa mala'iku zai halitta sai suke nunawa kamar ba zai wata halitta da tafi su ba shedan yana cikin su Allah kuma ya tashi zai fitar da shi da Allah ya sawwara annabi Adam ya suranta shi yayi shi aka hura masa rai sai yace mala'iku su masa sujjada duk suka yi sujjada gaba daya suka bi umarninsa sai shedan shi kadai yake shine iblis da yake lokacin da Allah yake tambayarsa dan me baka yi ba sai ce ai shi dan me baka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuna da zatina na halicce shi da hannuna da kudurata kuma kaki sai ce ai ni na fi shi ku tuna fa Allah ne ya halicce su duka amma wai shi shedan ne ke wa Allah ya ga masa wai ya fi shi a ƙarshe da aka la'ance shi aka ce to nan tunda ya nuna wannan abu a fitar shi gaggen aljanna maimakon ya tuba ko ya koma baya sai ya ce shi abin da yake bukata a jinkirta masa kar a kashe shi har zuwa lokacin da azabul alkiyama don ya dauki mataki akan abin da aka yi masa dalilin annabi Adam din Allah ya la'ance shi ya fitar da shi a cikin gidan aljanna ya zaman to tsinanne sai ya yadda da tsinuwar ya ce shi burinsa a jinkirta masa Allah ya ce ka je an jinkirta maka bayan haka din sai yake gaya wa Allah da kansa fa shi shedan yake ce masa a ra'aitaka hazal ladhi karamta alayya la in akartani la ahkani kanna zuriyatahu illa qalila ka duba wannan halitta muguwa wanda Allah ya tsine mata yanda ta dauki wannan mugun alwashi kaga Allah ya riga ya halitta yayi ta kuma ya sani ya fadi wannan shedan din ke cewa Allah ka ganka wannan da ka fifita a kaina in dai ka jinkirta mani to sai na halakar da zuriyar sakaran kan sai yan kada shi kam ya san Allah ya kare shi don lokacin da aka tuhume shi an dama da aka nitsi annabi adam an nuna masa aka ce wannan shedan makinka ne makin matarka ne kada ka yadda da shi to da aka sa masa doka kada yadda shi itaciya shedan sai da yi a bisa kaddarar Allah ya shiga ya rude shi ya zamar da shi da matarsa yace masu abun da ya hana a hana ku ku ci wannan itaciya don ka zamo kada ka zamo mala'ika matarka ta zamo mala'ikiya sannan ko kuma ku samu mulkin da ba zai kare ba a cikin haka shedan yana fama da annabi Adam yana raya masa a ƙarshe sai ce wa qasama huma inni lakuma laminan nasin shedan sai da rantsa wa annabi Adam da Allah yace wallahi nasiha yake masa annabi Adam ya ga wata halitta za ta rantsa da Allah akan ƙarya da kaddarar Allah ya dauki wannan itaciyar daga ci tufafin da ke jikinsa sai ya ga da shi da matarsa sun zama kuntur tsawon ya zube daga nan sai ya gane ashe ya shiga matsala da aka tambaye sai ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kasirin sai Allah cusa masa imani sai ya nemi tuba kuma Allah ya karbi tuban sa wannan lokacin amma hai aka ce to an karbi tuban sa amma ya baro cikin aljanna ya sauko nan duniya da shi da matarsa da zuriyarsa gaba daya a zo nan a hayyafi kowa to wannan halittar da Allah yayi a su waɗannan guda biyu da suka sauko duniya nan suka ayyafe mu du gaba daya bayan Allah mu ji tsoron Allah wannan duniyar da muke wani zango ne daga cikin tafiya tun daga alimul zarra yanzu muna wannan zangon wannan filin duniyar ya fi kowane guri hatsari rayuwar nan in Allah ya taimake ka shi ne zaka kyautata rayuwarka ta har abada ta har abada ta yaya ta bin dokokin Allah da umarninsa dama lokacin da aka fito da su da aka fito da Allah ya ce ku tafi can a bayan ƙasa ku zamanto gurin zaman ku zuwa lokacin da ajalin ku zai zo sa'annan duk wanda gaskiya ta zo masa ya bi ya kyautata to zai koma gidan aljanna wanda kuma shedan din ya rinjayi to za ta fi gidan wuta gaba ɗaya Allah ka raba mu da shedan dan Allah wallahi mu ji tsoron Allah rayuwar nan ba komai bane to Allah yake kiran mu yace mu ji tsoron Allah wanda ya halicce mu daga wannan rai guda ɗaya kuma ya halicci matarsa a jikinsa su suka ayyafa to sai Allah yake nce mana mu ji tsoronsa mu kyautata duk abun da muke aikatawa Allah yana kiyayewa akan mu duk wanda ka san shi balagagge mace ko namiji Allah kan turo wakilansa mala'iku wanda duk abun da ka furta kowace irin kalma ce za a rubuta ta don ya ce ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid babu wanda zai furta wata magana kakkawa ko mummuna face akwai raqibu da atid masu kiyayewa yanda malamai suka bayani wannan yana rubuta aikin ka kakkawa wannan kuma yana rubuta munanan ayyukanka wannan littafin yanda ne rike takaddan nan haka za a tattara idan ka zo mutuwa kai ban kwana da su shikenan sai a filin alkiyama a gargado ka da shedani da kuke tare ku taho filin alkiyama nan kuma za ka zo a baka aikin da ka aikata daga balagar ka zuwa mutuwarka dan Allah mu sani duk abin da muka aikata wallahi za a tuhume mu saboda haka mu ji tsoron Allah to a wannan lokacin kaga irin bakin ciki da kiyayya da gaba irin ta shedan saboda haka tun daga ban Allah ma yayi wannan magana menene yanzu tare da mu sai dai mun neman tsari Allah ya tsare mu daga sharrin sa domin duk yanda zaka yi shi ya goge domin a gaban sa aka halicci mahaifinka kakan kakanka annabi Adam kuma duk abin da zai zo da annabawan kowane mutumin kirki yayi gwagwarmaya da su ya buga ya bari sannan ya buga gun wasu manya-manyan arna ya tafi da su kowa wanda ya aikata alkhairi yana can yana cikin alkhairinsa wanda ya sharrin yana can cikin sharrinsa Allah ka tsare mu kuma idan alkiyama ta tsaya an zuba yan wuta a wuta an zuba yan aljanna a aljanna shedan din zai tara yan wutan yayi masa bayani yace Allah ya maku alkawari alkawari na gaskiya kuka saba ni kuma na kuma alkawari na saba ni ba wani abun da nayi kiran ku ne ku kuka an samu akwai shedan sai ka gani a duniya sai dan baka ganshi ba amma ya raya ma ka aikata sai ce to fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zargiye ni ku zargi kawunan ku bayan Allah mu ji tsoron Allah wallahi muna cikin wani hatsari babba musamman rayuwar da muke rayuwar da muke a yanzu nan yanda ake bayanai yanda muka gani duk ba abin da aka dorawa na farkon nan suka tafi aljanna ita mu ma muke nema kuma yanda aka dora masu ayyukan haka ne saboda haka Allah da kansa ya sake kira ce ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah in za ku yi magana ku faɗi gaskiya sannan ku kyautata ayyukanku ku kyautata ayyukanku, in kuka yi haka Allah alƙawari zai gafarta muku zunubanku, Allah ka gafarta mana. Yace duk wanda yawa Allah biyayya ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma, Allah ka rabautar da mu. Bayan Allah kudbar mu ta yau, dama da daddiyar kudba ce na lalimo na dauko, tayi bayani ne akan magana akan bayyanar banna a cikin tudu da kuma cikin ruwa, wanda yake a yanzu kowa kace masa fasadi barna saba wa Allah gashi nan fata fata a cikin tudu, kamar yanda malami bayani ka duba fa, mutum ne ɗan uwansa ne da akwai jinin na ɗan uwantaka, irin soyayya na ɗan uwa, amma yaje ya dauka saboda in ka duba yaje saboda neman duniya, wasu abubuwa ke ɗan ya raya masa ya bi yaje ya samu da wannan ɗan uwar jatu masa ko babansa ne, ita da ƴaƴanta ƴaƴa ɗai-ɗai guda shida, don girman Allah ko kaji ne ba na mutum ba, ka je ka yanke masa wannan kaji ai baka kyauta ba, ballantuna kuma wai ka nemi taimako, kuma ana cewa lokacin da ma aka zo ɗin yana daga cikin wanda take kira ka mata taimako, ashe bata sani ba shine jigon shegen ɗan Allah, Allah kiyaye, shine mugun, ka duba suka kashe waɗannan abun takaici, duk wanda ya ji wannan abun ko ba musulmi bane wallahi dole ka ji zuciyar ka ta gargada, to wannan me ya kawo haka, to mu sani fa dokan nan Allah ya dora mana, duk kuma dama aiki irin wannan da zai kai ka wuta ba a ce wani da ba, a aikin duk ko kai ne ko kai mai fada ne kai aikin ka mutu baka tuba ba to wutar zaka shiga, wallahi mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. To wannan kurba tana mana bayani akan abubuwan da ya bayyana a yanzu, a bayan ƙasa Allah da kansa ce zaharal fasad, barna ya bayyana fil barri wal bahari, a tudu da cikin ma'ana koguna, yanzu ka duba yanda ake abubuwa, ka duba gidajen da ake na badala da sauran wasu abubuwa, su zinace-zinace da luwaɗi, ga auren jinsi duk ana yi a wasu gurare, ga sace-sace, ga hada Allah da wani, ga cin kuɗin ruwa da sauran irin waɗannan daga ayyuka na saba wa Allah da alfasha, ga zalunci tsakanin juna, wanda mutum yau kawai burinsa yanzu ka duba abinda za ka ɗan lura, akwai ƴan mata masu sarin shinkafa, idan aka zo ko kuma mutumin da zai sari shinkafa zazzaɓiya, ni wata ran na je na gani wallahi in ya zo awun da za ka gani wani kwakusa yake yi irin awun da yayi aka gama, in ka ce masa yanzu ni ma in za ka auna mun za ka auna mun kamar haka, sai ce a'a kai dai bari dai kawai malam, na ce to akwai matsala a gunnan, ka ji tsoron Allah gaskiya, sai ka ga shinkafarka kamar mudu 30, to in zai gwada ɗin nan insha Allah ba za in irin wannan gwajin da zai yi, to sai ka zo ta dawo kusan mudu ɗaya ya baje ko rabi ko sama da rabi, kuma idan abin baƙin ciki in ya zo yanda ya awon haka to kuma ba haka zai aunar maka ba, in ya tashi ɗin zai aunar maka ba hakan zai sa ba, sai ya juya abu ya zo ya ce maka shi ga yadda zai yi ka bashi, kuma ya sani abin da yake din shi da kansa kaga abin yana yi ya san ba kyau, to wannan babu ganganci a ciki da rashin mutunci, kuma ka san wannan rayuwar nan rankan nan yanzu ne zai dauke shi, to irin wayannan abubuwa na zalunci, cin kuɗin ruwa da zalunci da sauran rashin bin haƙƙoƙin dokoki duk suna nan sun yawa, yanzu muka duba shekaru kawai waya 50 na baya yanayin ilimi da ya bazu a bayan ƙasa lokacin babu shi, amma ya ka gani su waɗannan lokacin yanda suke haba-haba duk abin da aka ce babu kyau zaka ga suna kokari, tsohuwa zaka ga ta taho in ta doso makaranta ana karatu tun daga can nesa za ta cire takalminta, ba za ta wuce ba za ta taka gurin waye da takalmi ba, saboda me darajar littafin Allah a zuciyarta, yanzu fa mai karatun ne ya ganshi komai yana abubuwan, sai ka ga abin ma shi zai fara tozartar da abin nasa, to mutumin da yake gashi makarantar alqur'ani ne kuma ya zo ya dauki sifa ta Allah ya baiwa wata halitta, akwai bannar da tafi wannan, mutum zai ce wai kai tuntube sai ka kira wani Allah wai shi zai kare maka wannan masifar, wannan irin abubuwan ga su nan ƴaƴan matasa za ka samu ka samu wayoyi irin wannan, in dai matasanmu ne to ka kalata ciki ɗaiɗai ne wanda ka same shi wai karatun ne zalla babu wani abin nan, in ma ka samu wato kasidar sai ka samu wai sai a ce ai kasida ce to kasidar kuma ana kida ga piano a wajen kasida ga wajen DJ kidan da ake a wajen DJ shine ake yi a cikin gurin irin duk wani abu wani abubuwa da za a kida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abun wannan duk wanda yake wannan sauraren sa yana kawo tsatsa zuci sai ka samu shine ake ba mamaki ko a masallaci ko a kofar masallaci ko a kofar gidan mutum ana talawa ana jiyawa dan girman Allah wani sai ka ga mutum gashi ga furfura ga komai amma kawai sai in yana rishin sai yana sharawa abunsa amma kace masa ka sai ce ai gashi fi sabilillah wani abu kai daga ganin sa ba sai ka duba duk wani mutumin kirki yana irin wani abubuwa magabatan nan to da ka buji tsoron Allah wallahi dole mu koma kan hanya mu bi sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za mu samu mafita ba shine sai Allah yake cewa in kuka ji tsoron Allah to wannan sai ku samu mafita to rashin tsoron Allah shi yasa ake aikata wayannan abubuwa to saboda wannan sai Allah ya hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a bayan kasa kuna ji abin da ke faruwa kwanan nan kuna ji a wani bangarori an kai hadda dan kunan babin wake an ci ya tafi jami'an tsaro ya ta da bomb din wasu sun mutu wasu jinjirau ne wasu kuma ka duba kuna zaune sai a dauke ka kuma in ka taba shi ce wai musulunci ne haka ka'idar islam haka take ka kashe wanda yake musulmi ka kashe ba musulmi ba kowa sai ka dasa ma me suke bukata kamar yanda hadisi ke cewa karshen duniya za a kashe mutum me yasa aka kashe shi bai sani ba mai kisan ma bai sani ba to bayan Allah wallahi wannan dole mu komo mu kyautata ayyukan mu ka san abin da kake yi ni na sani duk mu kokari mu gaira wannan shine mafita jin tsoron Allah shi zai fitar da mu Allah da girma mai girma da daukaka yace ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu su koma ga Allah su masa Allah biyayya kada su saba masa ni a gare ku mai sadarwa ne sai mai ce ya ku wanda kuke imani in dai kuka ji tsoron Allah duk matsalar da ake to zai sa muku mafita kuma ya kankare muku zurban ku ya yafe muku abinda kuke tsoro da sai ya samu aminci ya sanya mana kuma mafita kuma zuluban naka da ka aikata sai Allah ya yafe maka amma sharadi ka ji tsoron Allah sai Allah ya kira mai ce ku wane ko wane rai ya tuna abinda ya aikata saboda goben sa kamar gobe asabar kenan a filin alkiyama abinda ka aikata to ka sani shi za a saka maka kuma anan ne za a yi wannan aiki ya kai dan uwa musulmi kai wa kanka hisabi a wannan rayuwarka ta duniya irin wacce kake yi duk abin da kake mai kyau an riga ka duk in asiyar kake ji an riga ka in ma lalaci ne lalatattu sun riga ka in ma kyautatawa an riga ka duk sun riga sun yi kowa idan ya zo gabarsa zaka ji ya tafi kun ga yau Allah cikin ikon sa a satin nan Allah ya wa habibu ya haya kaura da su muna roƙon Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe shi da dukkan musulmai wanda suka mutu Allah ka gafarta masa kaga ashe yau da kullum ana nan kana nan kana yi to kai dai in kankin alkhairi kake yi ka roki Allah ya karbi ranka kana musulmi na kirki Allah ka datar da mu to a wannan shine wanda zai wa kansa hisabi ya duba aikin sa kyawawa kyakkyawa ya gyara muna nan ya basu ya kyautata rayuwarsa shine ake kirawa shine mai hankali wanda zai wa kansa hisabi kai wa kanka hisabi kafin ai maka hisabi a filin alkiyama in ka ga ayyukan ka muna nan ne ka gyara duk abin da kai ka tuba Allah zai yafe maka duk abin da kake yi saboda rahamarsa wallahi ka bashi duk Allah zai yafe maka kuma ya tabbatar mata duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani kowa ne ne to ba zai shiga aljanna ba amma in wasu laifin mutane daban tsakanin kai da shi to sai a bar mashi'ar gare shi dan ya ce yakan gafarta wanda ya so yakan azabtar da wanda ya so Allah ka sa mu dace to gajeye shine zai ta buri da an ce Allah zai mu shiga aljanna yana amin amma aikin sa babu kyau yana so ya shiga aljanna ya samu tsira amma baya a take kawai ayyuka ba zai yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rubuci abubuwa biyar kafin biyar sannan yace ka rubuci ka amfani kai mana igita mun nuna kai amfanu ka samu amfani da kyautatuwa na rayuwarka kafin mutuwar ka ta zo duk abin da kake yi to da ka zo gargaran mutuwa shikenan amma duk abin da kake wannan rayuwa kake raye to ka kyautata ka ci moriyar rayuwar kafin mutuwar ka ta zo lokacin da Allah ya baka lafiya wata jarrabawa ce kai aikin ka kyautata rayuwarka kafin jinya ta zo in kana aiki kyakkyawa baka da lafiya in jinya ma ta same ka za a rinka rubuta maka wannan ma'ana wanda aiki kyakkyawa wanda jinya ta hana kai sannan yace karabauci ma'ana faragarka kafin shagaltuwa ta zo in ka samu lokaci to kai amfani da shi kafin rashin lokaci ya faru sannan masasa kai amfani da samartakarka kafin tsufa ya zo don ka sau tsufa in ya zo wani abun ba za ka iya yi ba amma a lokacin kana saurayi za ka yi komai Allah ka datar da mu yace wadatarka kafin talauci ya zo sannan fiye da yana ce abubuwa biyar idan suka faru biyar za su biyo baya shine na farko za mu yi tsoko man kai ko bi shike na sai mu bar saura na farko da wanda muke sai yace bana du in kuka saba alƙawari in kuka warware alƙawarin da ke tsakaninku da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sallida alaikumul adu Allah zai dora abokan gabanku akan ku ku duba yanda muke a duniya yanzu karankarta duba yanda musulunci aka bai da shi me ya kawo haka kin din abunda Allah warware wannan alƙawarin na iyyaka na'budu shi yasa kuma matukar kuka yi hukunci ba da abunda Allah ya saukar ba to talauci zai muku yawa to me ya kawo haka saboda haka duk wanda ya tsari duk wani tsarin da kake gani an yi shi kowane iri yanzu da ake cewa wai a ba wa mata yanci ai musulunci yayi shi ya ba wa mata yanci wanda da an aife shi in ke kyamace ce sai a hada da mabiyar duk abun ne ki ko kuma kin girma a ji a tona rami abun ne ki musulunci yazo yace ke ma kina cikin al'umma gado da ba a ba su ake ba su gado yanzu in mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa maza da mata duk yawan dukiyar in an cire iyaye da sauran wanda suke sai a kasa dukiyar kashi in mutum miji da mata namiji da mace ne da da kyama na duk yawan dukiya sai aka sa ta kashi uku sai ce kai da ka dauki kashi biyu ita ta dauki kashi daya ko a ina take aure ko a ina take ka dauka a bata haka to da fa wannan abun duka babu kuma duk wasu abubuwa farko ma shi annabi yace bana dole mu ilmantar da kyamace daya in ka ilmantar da biyu zuwa uku ka kyauta tarbiyar su gudunmawar ka gidan aljanna ne ashe duk wani abun da za a faɗa mana dama yana barin su aka yi su suka zo suka dauka suke buguzun kuma suka yi amfani da shi saboda haka wallahi mu ji tsoron Allah wannan shine mafita muna roƙon Allah alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka isar da mu wannan wata mai alfarma cikin alkhairi da aminci kuma lalle tanadin da za a yi kowa ya tanadi yanda zai gudanar da ayyuka a wannan lokaci watan shi gashi nan watan Ramadan wata ne wanda Allah da kansa yace a cikin wannan watan akwai dare daya yafi watanni dubu aikin da zaka yi a cikin daren yace lailatul qadri khairun min alf shahr daren kulli daya duk abin da zaka yi aikin alkhairi sai kai wata dubu zai to farko abin da zaka yi ka tabbatar ka tanadi wani abin da zaka bayar domin a gudanar da wannan tafsirin in kai haka to yanda fa aka samu wannan ladan an ninninka maka duk abin da aka gudanar kana ciki ko karka duba wai a ko min karancin ka daure ka bayar mu dinnan mu za mu taimaka ba wasu za su zo su mana ba a junan namu mu taimaka duk lokacin da aka zo aka ce kai to kai don abin da ka bayar to Allah zai ajiye maka shi a filin kiyama duk alkhairin da kai sai ka ce dama kafi haka Allah ka dauka ka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafir da kafirai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya aqulu qawli hadha astaghfirullakum wa atubu ilaykum.